ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسكة هدوها ونما سلاتينا الإمام البخاري أنا نسكر ريدي الزاكي أسكن جهر كانو أيو شاشة لقوت رمضان هجرة المدعية تدليه هدو لأربعين هدو wanda ya zo daidai da bakwai ga watan hudu miladiya 2023. Cikin tafsirin mu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki, a jiya mun tsaya kan aya ta bakwai a cikin suratul Ahzab. Insha Allahu ta'ala a yanzu za mu tsora kan aya, za mu tsora daga kan aya ta takwas kenan. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
نعم. آية دمكت يا جيا آية تبقي وينجي الله ما تقول كن سركيا إمانا بياني دنجلي دا القول إلى أن لا يتوكى دا النباوة ثم أن ما تقول كن سركيا أن بس النباوة بدابير وأن تكوني أولو العزم من الرسل alƙawarin da Allah ya ɗauka na za su isar da saƙo na Allah maɗaukakin sarki, kuma za su zaddasa junansu. Sannan kuma a wani tafsirin malamai suka ce idan Allah ya alƙawari da su, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo suna nan, za su gazgata shi kuma za su ƙarfafe shi. Sai a aya ta takwas wanda ita ce yau za mu tashi, sai Allah ya ce liyas'ala as-sadiqina an sidqihim, saboda Allah maɗaukakin sarki ya tambayi masu gaskiya dangane da gaskiyarsu. Ma'ana ranar tashin alkiyama an koma zuwa ga Allah, Allah zai tambayi masu gaskiya dangane da gaskiyarsu. Waɗanda za a tambaya ɗin nan sun haɗa da annabawa da manzanni da Allah ya aiko. Za a tambayi kowane annabi dangane da abin da Allah ya aiko shi. Za a tambayi kowane manzo dangane da abin da Allah ya aiko shi. Sannan kuma za a tambayi al'ummun da aka aiko wa manzanni da annabawa. Da aka tambaya shi da za ta haɗe kowa da kowa, yau mai yajma Allah rusula wa yaqulu ma za ujitu, Allah zai tara manzanni ke da ni aka amsa muku. A wani gurin Allah ya ce wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin, za mu tambayi tabbas hakika za mu tambayi waɗanda aka aika muku manzanni, ma'ana al'umman da aka aika, kuma za mu tambayi waɗanda muka aika din. Da aka kowa sai Allah ya tambaye shi. To anan Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana Ubangiji zai tambayi masu gaskiya dangane da gaskiyarsu, dangane da imaninsu, dangane da abinda aka aiko musu manzanni da shi. Wa addalil kafirina, Ubangiji ya tanadar wa kafirai azaban alima, azaba mai raɗaɗi. Ma'ana anan sai aka ce ba an tambayi kafirai ba, sai aka kawo abinda aka tanadar musu, don ya nuna maka cewa su ma tambayar za a yi musu, ba kurin kiyamomi ne za a tambaya ba. Hatta waɗanda ba su yi imani ba, kamar yadda muka yi bayani, kowa da kowa Allah zai tambaya. To idan Allah maɗaukakin sarki ya tambaya wanda ya yi imani, ya gaskata, ya bi Allah, to zai samu sakamako mai kyau. Wanda kuma bai yi imani ba, ya ƙaryata, ya ƙi imani da waɗannan manzanni, shi ne Allah ya gaya mana cewa ya tanadar musu azaba, azaba mai raɗaɗi. Daga nan sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
نعم الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيمان اذكروا نعمة الله عليكم وكنا نعمر الله ديمكم نعمر الله أكمكم وكنا نعمر الله غريبكم إذ جاءتكم جنود يا يندع رنجنوني suka zo muku na taron dangi farkanna alaihim riha Allah ya ce sai muka aika muku iska wa junudan lam tarawha da wata rundunar da ku ba ku ganin ta muka aika muku iska da rundunar da ku ba ku ganin wannan rundunar wa kana Allah bima ta'maluna basira wa yaji Allah mai daukakin sarki dangane da abin da kuke aikatawa mai gani ne babu abin da Allah baya gani izjauku kina yayin da suka zo muku min fawqikum daga sama wa min asfala minkum da kuma daga ƙasa ma'ana ta gabas da yamma wa idza ghatil absar kina lokacin da idanuwa suka karkace ba abin da ke gani sai abokan gaba wa balagatil qulubul hanazir zukata suka kawo makoshi ma'ana suka cika da tsoro wa tazunnuna billahi munura kuna yin zace-zace daban-daban dangane da Allah Maɗaukakin Sarki. Waɗannan ayoyi guda biyu su ne mabuɗin ƙissar yaƙin Ahzab, wanda aka kirawo surar da sunan shi, da sunan wannan runduna Al-Ahzab, kamar yadda muka faɗa jalbi ne na Hizb. Hizb shi ne runduna. To wannan ayoyi guda biyu da su Allah ya buɗe, don a haka yi so mana abin da ya faru a wannan yaƙi na Ahzab. Shi yasa akwai buƙatar mu ba da taƙaitaccen yaƙin Ahzab. To idan muka zo muna tafsirin ayoyin sai dai mu dinga yin ishara. Kuma duk wanda yake so ya fahimci ayoyin to yana buƙatar idan ya ji karatun yau to ya ji na gobe. Saboda zai tafi ne a bai ɗaya. Ba yau ba zai mu iya karanta bayanin yaƙin Ahzab ba kuma yi tafsirin ayoyin. Sai dai komai bayanin yaƙin daga baya kuma mai tafsirin ayoyin. In mun zo sai dai mu ce a nan Allah yana ishara zuwa ga kaza da muka ambata a gurin yaƙi ɗin. Ghazwatul Ahzab yaƙi ne waɗanda kafirai suka yi zandazo suka haɗu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ana kiran shi Al-Ahzab, Ghazwatul Ahzab. Ana kuma kiran shi Ghazwatul Khandaq. Khandaq a larabci shi ne kamar ka ce wani dora mai ƙato, irin wanda ake ginawa a bayan ganuwa, irin ramin da doki ba zai iya tsallaka shi ba, balantana kuma mutumin da yake a ƙafa. Irin wannan ramin shi ake kira Khandaq. To an kira yaƙin da wannan suna cewa yaƙin gwalalo ko yaƙin runduna, saboda runduna masu yawa kamar yadda za mu ji wajen mutum 10,000 daga ƙabilu daban-daban suka haɗu suka taho Madina don su murƙushe a Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. Kisa ake ce mai Ghazwatul Ahzab. An kira shi Ghazwatul Khandaq saboda a ciki an yi dabara ta haka wannan rami wanda yake babba wanda zai kare waɗannan mahara daga shigowa Madina. Shi wannan yaƙi kamar yadda muka faɗa wasu ne daga cikin Yahudawan Banin Nadir, waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore su da garin Madina. Kusan manzon Allah da ya zo garin Madina ya samu Yahudawa gida uku, akwai Bani Nadir, akwai Banu Qainuqa, akwai Banu Qurayza. Waɗannan Yahudawa kuma duka manzon Allah ya yi alƙawari da su cewa za su ci gaba da zama inda suke, amma ba su ba musulmai, ba za su taɓa musulmi da musulunci ba, ba kuma za a haɗa baki da su a karya musulunci ba. To sai a hankali ɗaya bayan ɗaya suka dinga karya wannan alƙawari. To Bani Nadir sun karya wannan alƙawari, manzo Allah ya kore su daga garin Madina, yake su fita su bar garin Madina tun da sun karya alƙawari, sai suka koma Khaiba. To wannan nan Bani Nadir sun fito waɗannan Yahudawa, sai aka samu jagororin suka tashi kamar Sallam ibn Mishkam, Sallam ibn Abi al-Fuqayq, da Huyay ibn Aqtab, da Kinana ibn al-Rabi', da sauransu waɗannan manyan sai suka tashi daga Khaibar sai suka tafi garin Makka sai suka je su samu Qurayshawa jagororin Qurayshawa waɗannan kafirai na Makka suka kwadaitar da su suka zaburar da su suka ce me zai hana ku zo ku yaki Annabi sallallahu alaihi wasallama mu za mu taimaka muku suka yi musu alƙawarin taimakawa suka ce za mu tsaya tare da ku sai mun ga kun tumɓuke shi kun kashe shi kun kashe duk waɗannan sahabbai addinin nashi ya kare to ya kamar yadda muka sani su Qurayshawa ba ahlul kitabin bane waɗannan al'umma da manzo Allah ya tashi a cikin su a garin Makka gunki suke bauta gumaka suke bautawa amma Yahudu akwai nau'i na karatu a tare da domin ko ba komai Allah ya aiko musu da annabawa da haka ahlul kitabin ne haka nan da sawa wannan ya sa waɗannan Qurayshawa suka ce to mu bari mu tambaye ku ko tunda ba abuta littafi ne an taɓa saukan muku da littafi daga sama wai yanzu mu da abinda muke sabani mu da Annabi mu da Muhammad kamar da su suka faɗa cewa mu ne muke kan daidai ko addinin shi ne daidai sai waɗannan Yahuda suka ce addinin ku ne daidai ai ku ne akan daidai sun gaya musu wannan ne don su ƙarfafa musu gwiwa shine Allah yake mana labarin wannan abin da ya faru cikin suratul Nisa alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil-jibti wat-taghuti ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا الله يشبه الروح اللي أكبر ولتاكي اللي أكبر سربولة في اللتاكي سنة إيماني دا تاغوت دا أبين بوتا ونكريا فلنن سنة سوى أن لسكي كافري كولي الدين كياب زما جيلي كب زما شريع يدا وأن لسكي إيماني الله يبام الأباري wa haka dai waɗannan Yahudawa suka zuga mutanen Makka daga da suka zuga mutanen Makka wannan bai isa ba suka je har wa yau gurin kabilar Ghatafan wata kabila ce ita ma ba ta Qurayshawa ba kuma suka zuga su suka tattara mutane to sai aka hada runduna Qurayshawa suka shirya suka fito da tare da su da kai Kinana da mutanen Tihama wajen mutum 4000 suka kulle tutarsu suka kulle jagoransu a darin Najwa inda da suke haduwa su shawara Usman ibn Talha ibn Abi Talha shi ya dauki wannan ragamar tuta din sannan ya taho tare da su akwai dawakai dawakai na hawa guda 300 sannan kuma a tare da su akwai raƙuma guda 1500 suka fito Abu Sufyan shine jagoran rundunar gaba daya sai Banu Sulaym suka haɗu da su wata kabila ce ita ma daban a wani guri da ake kira Marru Zahran wani gari ne da yake tsakanin Makka da wani gari da ake kira Uthman Uthman yanzu wanda yake daga Madina ko daga Makka zai Madina ko daga Madina zai Makka din shi ta gari Uthman amma ya fi kusa da Makka to dan nan dai na akwai wani wadi da ake kira Marru Zahran to anan Marru Zahran anan suka haɗu da kabilar Banu Sulaym Banu Sulaym din nan su 700 ne karkashin jagorancin shugabansu Sufyan ibn Abdusham a Banu Asad su ma suka fito su ma wata kabila ce su a tare da su jagoransu shine Sulayha ibn Quwayli sannan kabila Ghatafan da Banu Fazara suka fito su kuma su 1000 ne Uyayna ibn Hisn yana musu jagoranci Banu Murra su kuma su 400 ne su ma suka fito Harith ibn Auf yana musu jagoranci Banu Ashja kuma wata kabila ne kuma suka fito su 400 ne Mis'ar ibn Zuqayla shine shugaban su suka fito tare da wasu mutane gaba daya akalla dai an hada mutum 10,000 suka zo su garin Madina dan haka shugaban rundunar gaba daya shine Abu Sufyan amma kowace kabila kuma ga jagoran suka tawo Madina suka yi alƙawari cewa za su nufi sun ga bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai. To kafin su fito daga garin Madina a daga garin Makka sai wani mutum daga cikin kabilar Quza'a ya hawo abin hawa ya zo Madina ya ba manzon Allah labari ya ce ga ba abin da ake shiryawa da manzon Allah ya ji labari sai ya tara sahabbai ya shawarci gaba runduna wajen mutum 10,000 sun fito sun dunko Madina ga kuma niyyar da suka zo da ita tare da ƙarfafawar Yahudawa Yahudawan bane Najir wadanda aka kora suna Khaibar. Khaibar kuma ba cikin garin Madina bane, tsakanin Khaibar da Madina akwai tafiya a kilomita 100 da wani abu. Da haka su suna can su suka zuga aka taho. To sai Salman al-Farisi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bada shawarar cewa su a Farisi akwai abin da suke da idan irin wannan yaki ya zo to suka yi kokari ta inda rundunar za ta fito. Sai sirami tsatu ne kewaye area gurin. Yadda idan rundunar ta zo ba ta san da ramin ba za ta gamu da ramin, dawakai ba za su yi tsallakawa ba. Raƙuri ba zai iya tsallaka ba, wanda ya ci ba zai iya tsallaka ba. To kaga in ta ce za su je kuma su kewayo. Su kila kafin su kewayo ko kuma na gari sun yi shirin da za ku yi. Idan aka sai ba da wannan shawara sai manzon Allah ya karɓi wannan shawara aka fito. A ta ɓangaren abin da ya shafi a wannan arewacin Madina nan ne gurin da yake buɗaɗɗen guri da za a iya shigowa garin Madina. Madina tana kewaye da dabilai da wasu unguwanni amma ba inda ake shigowa Madina cikin sauƙin irin arewaci. Idan ka je inda aka binne wanda suka yi shahada a yakin Uhud, to nan ne nahiyar kamar arewacin Madina, nan ne arewacin Madina. To za a ga ta nan ake shigowa a wancan lokaci ɗin. Da haka sai aka shirya za a je a yi wannan yakin, za a je a yi wannan ramin a gurin. Wanda Allah ya ji duk mutum goma sai ya wara musu guri ce ko haka nan. Sai a sake ɗiban goma a ba su guri a ce su haka. To haka manzon Allah da sahabbai suka fara yin wannan aikin. Manzon Allah ba zama yi ba, yana kallo da shi ake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadisai sun zo da dama irin yadda manzon Allah ya yi aikin. Kuma a lokacin Allah ya kaji jarraba da yunwa ya zuwa cikin Bukhari da Muslim daga Anas ɗan Malik ya ce manzon Allah ya fita zuwa ga wannan rami da ake yi sai ya tarar da mutanen Madina da mutanen Makka suna haƙa a cikin sanyi ba su da bayi da za su yi musu wannan aikin. Da manzon Allah ya ga irin yadda suke cikin yunwa da gajiya sai ya ce Allahumma innal aisha aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira. Ya Allah, rayuwa ita ce ta lahira. Allah ka gafarta mutanen Makka da mutanen Madina. Haka manzon Allah ya faɗa. Da suka ji haka suna aikin su kuma sai suka amsa suka ce nahnu allazina bay'u muhammadan ala aljihadi ma baqina abada. Mu ne muka yi wa annabi Muhammad mubaya'a kan jihadi kuma matuƙar muna da rai muna nan kan wannan mubaya'a. Haka nan hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Bara ibn Azib, Allah ya ƙara masa yarda, yace ranar yakin Ahzab, ranar Ahzab no, yace manzon Allah ya yi rami, ya haƙa rami da kanshi, yace na gan shi yana ɗaukebo ƙasa daga rami har ƙasar tana zuba jikin shi tana rufe jikin shi ba ka ganin fatar jikin shi. Yace na ji manzon Allah yana faɗan wasu kalmomi, wani baiti, wani rajab na Abdullahi bin Rawaha. Manzo Allah yana ɗebo wannan ƙasar yana cewa Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzil sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama in laqaina wal mushrikuna qul inna al-ula qad baghaw alaina in aradu fitnatan abaina. Manzo Allah haka yake waɗannan kalmomi yana ya Allah ba dan kai ba, ya Allah da ba mushriku ba, da ba mu sadaka ba, da ba mu sallah ba, da haka Allah ka saukar mana nutsuwa ka tabbatar da digadiganmu idan mun haɗu. Allah yake cewa waɗannan da suke zalunci suke ƙetare iyaka a kanmu, Allah idan fitina suke nufi to Allah ka kare mu kuma mu yi. Haka manzon Allah yake yi yana wannan kalmomi ɗin, haka aka ci gaba da yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi. Wanda wannan darasi ne kuma da Muhammad al-Ghazali yake faɗa, yake ba irin shugabanninmu da in za a yi aiki suka zo su ɗan sa hannu ke su koma baya ba. Shi wannan ba haka bane, shi manzon Allah da shi ake yi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya yi kamar wasan kwaikwayo bane irin yadda wasu shugabannin suke yi za a yi ɗan ƙin da su sai kuma su tafi shikenan. A'a, shi manzon Allah da shi ake yi tare da sahabbai. Kamar yadda muka faɗa a lokacin Allah ya sa jarraba sai zamana babu abinci, ga dai aiki ana yi sun waɗancan sun taho sun waɗannan suna ta haƙa, sai Allah ya jarrabe su da yunwa. Da haka in an yi aiki yamma sai lokacin ne wasu abai suke samu su koma gida su ɗan samu abin da za su ciki. Imam al-Bukhari ya rawaito mana daga Jabir ibn Abdullah ya ce ranar da ake wannan yaƙi ake wannan rani yace muna cikin rami sai wani dutse mai ƙarfi ya bidiro a wajen rami yace sai muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo wajen manzon Allah yace ya rasulullah ga wani dutse fa dutse mai ƙarfi sai manzon Allah yace ana nazir ga ni nan zuwa yanzu zan shigo wannan rami da haka yace manzon Allah ya tashi yace sai na lura cikin shi da dutse ya ɗauri dan ya ɗamfari cikin saboda yunwa yace manzon Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallam yace kwanan mu uku ba mu ci abinci ba walajisna salasata ayyamin la nazuqu zawaqan manzon Allah ya aiki abin haka yadda shi wannan dutsen dutsen ya dawo gari ya rakatake aka ci gaba da wannan aiki ba Jabir ibn Abdullah ya bada wannan labari kare ba Anas dan Malik shi ma ya bada labarin yana cikin Bukhari yace manzon Allah yana cikin wannan yaki din ana cikin wannan yace saboda yunwa da yake ci ba abinci yace sai aka zo da wani dan sha'ir wani dan abinci bai kai ya kawo da wata miya biyan ma ta fara lalacewa ke haka aka zo haka aka karba ana ci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to ana cikin wannan hali sai kuma mu'jizoji suka dinga bayyana daga ciki akwai wanda ta faru da Jabir ibn Abdullah ya lura irin yunwa da manzo Allah yake ci ya ga yadda manzo Allah ya dauke su saboda yunwa yace sai maje kuma gida sai ya samu matan shi yace kina da wani abu yace domin na ga manzo Allah yana jin yunwa mai tsanani sai ta dauko wata jaka da suke zuba abinci akwai sa'i ɗaya na sha'ir sai yace to muna da wata dabba da muke kiwo ta akuya ce sai ta shi yanka akuya ita kuma ta kwaɓa wannan kullun na sa'i guda ta zo ta zuba a tukunya sai shi kuma ne zai kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a fara gurasa ga yar akuya an yanka ga kulli an kwaɓa za a yi gurasa sai ta ce to in ka je kai a hankali kada ka je ka mana mutane da yawa ka ga abincin nan kaɗan ne da yake wata riwaya sai ya raɗa manzon Allah ya rasulullah mun yanka wata yar akuya mun dan kwaɓa wani garin musa'i na sha'ir ka zo mu je kai da mutum biyu ko uku haka yake a wata riwaya biyu ko uku amma mai manzon Allah ya ce sai manzon Allah ya ce ya ahlal khanda ya wanda kike wannan rami inna jajiran qad sana'a su'ran fa hayya ala bikum jajir ya abinci ku zo mu ji saboda kowa yana cikin bukata yana zuwa gida matar shi ta kama fada matar jajir gashi ka kama manzon Allah da mutane da yawa ni zamu ba ashe ban ga amma kaza da kaza da kaza ba yace manzon Allah kafin ya tafi manzon Allah ya ce masa in ka ji kar ku sauke tukunyar ku sai na zo sannan garin nan kada ku fara gurasa sai na zo da haka da ta kama fada shi yace to ai ga abin da manzon Allah yake manzon Allah yana zuwa suka dauko garin nan sai manzon Allah ya tofi a cikin garin yace sai yace tukunyar da aka dafa naman mai ya tofi yace sai manzon Allah yake kira ne gurasa sai gurasa sannan tukunyar kuma ci gaba da aiki mutum dubu aka zo da su jabir ya ce fa uqsimu billah ina rantsuwa da Allah laqad akalu hatta taraku sai su wannan abincin sai da suka bar abincin saboda albarka ta addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wal haraf suka juya kowa ya koshi wa inna burmatana latafiddu ko latahiddu kama hiya tukunyar mu tana nan kamar yadda take ba ta rabu ba wa illa ajina na la yuqbalu kama hiya ga ri kuma ana ta yin gurasa bai kare kowa ya ce albarka addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza ta fara a wannan yaki ba ita kaɗai ba da tawassan ta yaki da na fada ta kafi da na fada akwai dutsen da ya bujiro wannan manzo Allah da yake sai da yake tsara uku tsaran farko ya rubuce manzo Allah yayi addu'a yayi kabbara yake an nuna nan fadar farisa wannan walƙiya wannan ƙaran da ya fita da tarkatsin da ya tashi an nuna mun fadar farisa ma'ana musulunci zai kai musulmai za su mallaki wannan gurin ya sake dukan dutsen ya wani haske ya ƙara fita manzo Allah ya ce an nuna mun fada ta rumawa musulunci zai kai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi duka guda uku aka nuna masa dukiyar farisa da Rum da ta Yaman kuma dukkan wannan gurare da manzo Allah ya gani sai da musulunci ya kai gurin ba wani gurin da musulunci bai kai ba tsakanin abin da ya faru da zuwan musulunci wannan wula nan shekara goma ne shekara tara abin ya faru inda ma'arifatul qadisiyya an yi ta a shekara ta 15 bayan hijira wanda a nan ne aka karya daular farisa haka nan in ka in a shekara ta 14 bayan hijira bayan abin kenan da shekara tara inda shi wannan ghazwatul khandaq din a shekara ta 4 bayan hijira karshe karshen ta abin ya faru to haka nan shekara ta 14 bayan hijira an yi ma'arkatul yarmouk wanda ana aka karya rumawa to dan haka da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi da ya faru sannan sai ci gaba da wannan haka har sai da suka gama an yi sabani kwana nawa akai wata riwaya kamar ibnu sa'd cikin tabaqat yace an yi a kwana shida Musa bin Uqba a cikin magazi al-magazi nashi yace an yi wannan aiki tsawon kwana 20 al-waqidi yace kwana 24 imam an-nawawi cikin ar-rawda ya kawo cewa kwana 15 akai ibnu sayyid yayi magana wata guda to amma su malamai suka ce idan mun tashi mun haɗe waɗannan ruwayoyi yana nuna tunda mun ce manzo Allah ya karkasa mutane goma goma yana ba su gurin da za su haka kila na karshen su ne suka gama tsawon wata guda kwana wasu gama kwana shida wasu kwana goma wasu aka da kowane sa'ali ya faɗi lokacin da suka gama ko gani a kalla na wajen wata guda ana wannan aiki din to bayan an gama wannan musulmai na gama wannan sai ga Quraishawa sun zo sun fara sauka a wannan gurin sun sauka Quraishawa suka fara zuwa su 4000 suka sauka a can saman Madina sannan Ghatafan suka zo da sauran mutanen Najd 6000 suka sauka kuma a wani gefe wajen dutsen Uhud shine abin da muka karanta da Allah sai izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum sun zo ta sama da kasa ma'ana ta gefe guda biyu ta ko ina sun zo muku to lokacin da suka zo suka sauka labarin da yake musulmai nan da nan sai manzon Allah ya fita tare da wanda suke tare da shi daga musulmai suka fuskanci abokan gaba manzon Allah ya samu guri rani yana tsakaninsu rindinan mushrikai tana gefe guda manzon Allah da sahabbai tana gefe guda sun ba Madina baya suna fuskantar abokan gaba a lokacin duka manzon Allah da sahabbai mutum 3000 ne mata da yara manzo Allah ke ga amiru su cikin garin Madina a san ya su cikin banuwa a tsaye da su kada wanda aka bari ya fita manzo Allah ya kira Abdullahi bin Ummi Maktub makaho ne baya gani manzo Allah ke ka zauna ka wakilce ni da dinga mutane sallah haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira Sa'd ibn Ubada ya ba shi jagoranci tinta ga mutanen Madina sannan manzo Allah ya ce ku zauna ko da cikin dare za su far muku to ku dinga cewa hani la yunsaru wannan kalmar da za su bada duk wanda ya bada wannan za a gane musulmi da haka wannan kalma ce da za su gane junan su ko da cikin dare abokan gaba za su far muku sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka buga mai rumfa aka yi mai hima ta fata sahabbai suka tsaya bakin himar suna gadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan rindina ta zo ta sauka lokacin da musulmai suka ga yawan da yadda suka zo da niyyar da abin da suka zo to shine abin da Allah ya ce walam ma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima ya yadda suka ga wannan rundina suka ce lalle abin da Allah da manzon suka faɗa yi gaskiya lalle gaskiya ne abin da Allah da manzon suka faɗa suka ƙara jajircewa da yin imani ma'ana jarrabawa ta zo wanda bayan ta nasara za ta zo da waɗannan mushrikai suka zo sun yi nuni za su farwa Madina sai suka ga wannan rami din wata dabara ce da Laraba ba su santa ba da aka farko da musu da irin wannan da aka sai dai kurin suka dinga kewaye rami su tafi nan su tafi can suna neman wani guri ko da za su iya gangarowa amma ba su samu ba kuma a wannan lokacin suna kokari su ga sun firgita musulmai to amma sahabbai kuma ta nan bangare guda suna tsaye kuma suna jifan waɗancan mushrikai da bashi da ke mau wanda aka yana kokari kamar zai tsallako to ana kuma harbe shi da kibiya yadda ba zai samu dama ba zai iya tsallakowa haka aka zauna wajen kwana 20 da wani abu to waɗannan suna kan waɗannan suna nan to yahudan bani quraiza su ba su bane waɗannan banu nadir su suka je su ga wannan rundunar su bane Quraysh suna cikin Madina kuma su ba su warware alƙawari ba amma suna cikin garin Madina to sai Abu Sufyan sai kira ba sai daga cikin Yahudawan bane Nadir Uyay ibn Affan sai ce ka zaga ya ka je gurin bane Quraysh ka zuga su ka ce su warware alƙawarin da suke da Annabi hikimar haka manzo Allah da sahabbai ai suna wajen garin Madina suna san suna fuskantar wannan rundunar to kun ga nan gida kuma Yahudawan bane Quraysh suna gida suna cikin garin Madina to in aka zuga su suka ta da gori kun ga manzo Allah hankali shi da wuri kenan kyan ga wa'ancan nan ga waɗannan to ya za a yi kuma kenan da haka shine hikimar da yasa Abu Sufyan ya ce ku yi yaji ya zuga waɗannan Yahudawa da yake da farko ya zama da turbiya suka ki bude mai ko ba ma ya shigo tsere amma da dadin baki da menene har dai ya samu suka bude masa da suka bude masa ya zo yake to abin da yake kira ba su kun ga mutumin nan ga mutanen su dangin shi da ƴan uwansa ga shi sun zo za su gama da shi ku ma ku shigo cikin wannan tarayya ayi da ku a gama ayi tare da ku a gama da shi mana sai shugaban su yake a'a ni ba zan shiga ba domin na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kira shi da suna Muhammad yake mutumin kirki bai warware mu alƙawari ba bai saba abin da muke da shi ba da haka ni ba zan shiga ba Ka'ab kenan alƙawari shi ne shugaban su suka yi sai kenan Uyayya ya ci gaba da zuga shi har ƙarshe dai yake to ina maka alƙawari in wakar rundina ba ta iya murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rundunar shi ba ni zan dawo cikin ku in zauna duk abin da manzon Allah zai muke sami ya same ku tare da ni ma'ana yana yi musu alƙawarin cewa in ma waɗannan rundunar shi yana ganin za a murkushe manzon Allah da sahabbai in ba a iya murkushe su ba tunda ai za su dawo kanku ko to ni ma zan shigo cikin ku duk abin da zai same su ya sami ya ka nan da nan bane Quraysh suka ci tsoro da wannan alƙawari kun ga nan za ku gane abin da Allah ya ce wa bada fasil qulubul hanazira yanzu musiba ta zama biyu ga rundunar 10,000 sun zagaye garin Madina su ba su iya shigowa ba dan ranar da aka yi kuma sun hana a shiga ko a fita abin da ake kira fisar shine abin da ake kira fisar da larabci a zo a kewaye gari sai garin a hana a shiga ko a fita kuma mutanen gari sun zo da gobe abin sun su bai kare don abin ke kare dole za su sallama kansu ko su bude ko ba a shigo to abin da aka yi manzo Allah ya sabbai an kewaye garin Madina an hana su ta bai ba dama su fita kuma wadannan rani ya hana su shigo yanzu kuma aka je aka kunno bitina da Yahudawa cikin gida shine abin da Allah ya faɗa cikin wannan ayar da muka faɗa cewa Allah yake cewa wa balagatul qulubul hanazira zukata suka kai makogaro domin za su kina kuma cikin gida sai daga nan sai munafikai kuma suka shiga suka dinga wannan lokacin da labarin ya fara yaduwa cewa bani Quraysh sun warware alƙawari sai da manzon Allah ya aika Zubair ibn Awwa dan ya je tabbatar da labarin kamar da Bukhari da Muslim suka rawaito Zubair ibn Awwa ya ce rana Ahzab an sanya ni da Umar ibn Abi Salama cikin mata ma'ana mu Abdullah ibn Zubair sai Abdullah ibn Zubair yace lokacin Ahzab ni da Umar ibn Abi Salama an sanya mu wajen mata muna kula da mata yace ina gefe tunda su mata suna can cikin gari yace ina leƙawa sai na ga Zubair akan doki shi ya zo ya wuce zuwa bani Quraysh ya je ya dawo ya tsara zuwa ya dawo yace da ya dace na kalbe shi yace ya baba ya nan kana kai kawo sai yace ka gani sai yace na san ka baba ka je ka dawo sai yace ai manzon Allah ne yace wa zai kare labarin bani Quraysh shine kaga na wuce na je na kare labarin na dawo to shine da nake na ga manzon Allah gashi manzon Allah ya ji dadi shi ma ya hada mun babansa da babanki a cikin magana manzon Allah ya ce na fanci ka da babana da babanka ma'ana manzo Allah ya gaya wa Zubairu haka wata riwaya kuma kafin Zubairu ya tafi manzo Allah ne ya ce wa zai zo min da labarin mutanen a cikin sahabbai ko kuma ta lokacin tsoro ya kama kowa sai manzo Allah ya ce wa zai je garin Madina ya zo min da labarin da ake ciki sai Zubairu ya ce ni ya Rasulullah sai manzo Allah ya sake cewa wa zai zo min da labarin mutanen sai Zubairu ya ce ni ya Rasulullah sai manzo Allah ya fara faɗa su uku wa zai zo min da labarin mutanen sai Zubairu ya ce ni ya Rasulullah sai manzo Allah ya ce inna li kulli nabiyyin hawari wa inna hawariya az-Zubair manzo Allah ya ce kowane annabi yana da takaccen muridi ma'ana takaccen mai masa biyayya da ba su bane mai kaunar shi tsakani da Allah manzo Allah ya ce ni nawa muridin takacce mukhlisi shine Zubair da aka sai ya tashi ya tafi wannan daraja ce ga Zubair banda su akwai Sa'ad ibn Mu'az shugaban Aus da Sa'ad ibn Ubada shugaban Khazraj da Abdullah ibn Rawaha da Khawwat ibn Jubair kuma manzon Allah ya sake tura su su je dai su sake bincikawa daga sani idan gaskiya ne manzon Allah ya ce in kun je kun tarar da abin nan fa gaskiya ne in kun zo ku yi min dabara ku yi min zauranci kar ku fito bili su ku gaya saboda manzon Allah yana cikin sahabbai idan sun zo sun ce ai ya Rasulullah mun je mun tadda ai sun karya alƙawari sun yi shirin yaki to za a karya sahabbai gwiwa sai manzon Allah ya ce da haka idan kun je kun tarar da gaskiya ne fa in kana haqqan in gaskiya ne fa alqinuni lahanan a'rifuhu ku yi min wata alama da zan bayar saboda manzon Allah yana cikin sahabbai wala tafutu fi a'dha'in nas kada ku karye zukatan mutane wa in kanu ala alwafa'i fi ma bainana wa bainahum in kuma suna nan kan alƙawarin da muke da su su karya ba fajaru bi dinna ku bayyana mutane kowa ne da haka waɗannan sahabbai su ma suka sake fitowa suka zo suka samu waɗannan yahudawa suka ce ina alƙawarin da aka yi sai yahuda suka shiga zaji da cin mutunci da kafirci da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun warware alƙawari Sa'ad bin Ubada ya ji zaki shi ma ya zage Sa'ad ibn Mu'az ya ce dakata bai na zagin su ai abin da ke tsakanin mu da su ya fi girman maganganun baki ai abin ya wuce a nan sannan suka koma suka samu manzon Allah sai suka yi mai zaurance da ya fahimta suka ce azulun wal qara ma'ana akwai ta kabila da take sai yaudari sahabban manzon Allah suka kace su to wannan kabila ita ce azulu da kabila qara suka zuka ce manzon Allah azulun wa qara ma'ana yadda waɗancan kabilu biyu suke waɗannan ma haka suka yi sai suka yi kurin faɗi sunan wannan kabilu da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gane ana cikin wannan yanayi sai munafikai suka taso kuma sai suka juyo tunda tsoro ya yi tsoro yanzu Madina ciki ba akwai matsala waje ga matsala sai munafikai suka taso sai suka dinga cewa ai dama ba abin da yake gaya mana cewa wai za mu ci nasara har na yana cewa wai an nuna mai dukiyar Farisa fada Farisa ai ƙarya ne ma wa adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura rubi ne Allah da manzon sa suke mana da haka ba gaskiya bane da haka wannan abu ba gaskiya bane Imam Ahmad ya rawaito daga irin kamar da wasu ke faɗa wani gani ce shi inda shi a zamanin Annabi Yusuf ya fi sahabbai ba akwai mutane masu irin wannan tunanin ai da zamanin mu yazo ila ai yadda tabi ki ai mutum ne ya kafa to haka wannan mutum sai wa zai bai ce masa a'a yace ni na san mu da manzon Allah muna yaki kanda yace in kaga lokacin yadda tsoro ya suka zukata manzon Allah ta shi bai da tsoro ya tsoro kamar yadda zamu karanta hadisin a gaba yace wa mutane lokacin ma Allah ya fara aiko da iska da za ta tarwatsa waɗannan kafirai wanda Allah ya ce mutane wa zai shiga cikin su yi mun labari da wa zai kai wa yi shiga cikin su ko wa shi wanda Allah ya ce ne ne alƙawarin dawowa a bisa sharadin zai dawo wa zai je yi mun labari yana da aljanna ko wa shi anan mu zai yana nuna wannan mu musibar da muka gani muka tsaya tare da manzon Allah bai kuma ka ji mana haka ba lokacin mu zai fara yace kowa ya shiru فما قام رجل من القوم باوند يتاك من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد تقول الأنني يموى تقولوا تسجي ودوا ومعنى الله ليك شاوازيجي دع الجنة كما تابر تعفيد السيد فأهين الجنة أما هو ينشر ذاك ننجن المنافقين سكتاش سكت جنجا مغنغنو سنشي وأيدا ما أبين لما أيكي جامنا بغسيا بي amma manzon Allah da sahabbai su sai Allah ya ƙara tabbatar da su nan da nan manzon Allah ya aika Salama ibn Aslam cikin mutum 200 da Zaid ibn Haritha cikin mutum 300 yace ku koma garin Madina ku zagin Madina suka tafi shi manzon Allah yace in kun shiga ku dinga kabbara saboda ni saboda waɗancan Yahuda idan suka ji ana kabbara sai su ɗauka garin Madina da karu ne masu yawa da haka ba za su gori su farwa ya yi adamata ba shine hikimar da manzon Allah ya ce su je su dinga yin kabbara suka koma nan kuma manzon Allah da sahabbai ana wannan tsananin gaskiya to haka aka ci gaba da wannan tsanani da dadewar sai dadewa sai wadannan mushrikai wasu ka dinga kokarin to haura wannan gwalalan su ketaro dan su zo su farwa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai amma ina sahabbai suna bakin rama suna bibiya sai in yamma ta yi wanda yake da uzuri ne mu uzuri ya fito gida amma munafikai su kuma sai suka dinga ba da uzurin kariya kame da zamu zo makaranta cikin wannan sura sai mu kai zo cikin ba gida na a yayin ki ina tsoron kada a shiga ayyukan sata kada a farwa iyali na inna buyutana aura ira jama'a abu da suke Allah ya ce wa hariya bi aura in yuridu illa firara ba gida jan ba abu da suke ba a yayin suke ba guduwa suke ci to haka su ga mu'minai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani matashi da yamma sai tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai je gurin iyali zai je ina gida manzon Allah ya ce inda ne yana zuwa kofar gida sai tare da matan shi kofar gida sai dan ma shi yana suya har dai ka dan kishi ne su da kofar gida sai kike ka daka ka daka ka daka shiga ka gani ya koro yana shiga sai ga maki hika akan shin fada maki din ne koro sau shi kuma wannan matashi dai wata wata ba sai sa maki da kike so ke wannan maki din yana so ke wannan maki din sai maki din shi ma ya san sai sa ruwa mai ruwa sai da shi da maki din ba musamman mai riga mutuwa ba duk da lafiya ta mun ya ka zaba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabai ki ya rasulullah a roƙa Allah ya raya mana shi sai manzon Allah yake ku dai nima mai gafara yake a cikin madina akwai aljanna wannan sun musulunta da haka in kun ga wani abu daga gurin su irin wannan ku ba su kwana uku idan bayan kwana uku abin bai tafi ba manzon Allah yake ku kashi fa inna ma huwa shaytan wannan shaytan ne isa da wannan malamin suka ci Usman ibn Affan wannan hadisi ya tsaya ga Madina an ga miki ni a cikin gida a Madina kada ai saurun kace shi a ba shi kwana uku ace mun ba ka kwana uku kada ka cutar da mu ka fita ka bar mana gidan mu idan bayan kwana uku aka fara gani shi a kashi wasu kuma suka ce wannan ya dauko ina amma dai kuma ka kalli kisa zamu ga a Madina amma duk da haka miki ni na cikin gida kuma wanda za a rasa ta inda yake go to kada ai garajen kace shi illa ya fitar da shi a samu a fitar da shi ta amma ga rajin ka shawo sai in aljamin tana din duwewa da wata kamar su koma irin wannan halitta ko mutum yake kokarin ya fitar da su ko kuma su ma sai zama in ta san maka ana irin wannan kai kawo ne a bakin rami aka samu Sa'ad ibn Mu'adh Sa'ad ibn Mu'adh a shugabani na au na kabila au to a irin wannan ne aka same shi da maki a jijiya a hannun shi jijiyar ta katsi din ya dinga zuba sai da aka yi masa magani aka toki hannun ya ƙara kumbura jijiyar ta kalle shi gaba da zuba to amma Sa'ad saboda abinda Bani Qurayza suka yi Yahuda Bani Qurayza shi kuma Sa'ad yana cikin waɗanda da suke da kawance da Bani Qurayza to ya ji hancin abinda suka yi sai ce ya Allah kada ka karɓi rayuwata sai ka nuna min abin farin ciki dan gane da Bani Qurayza da haka wannan shi wannan shi da aka yi magani sai ya kamar yawo Allah ya saba azab shi sai da aka gama wannan yakin azab aka dawo Madina inda ran da aka gama tsawon wajen wata guda ran da aka gama Allah ya tarwata su iska ta zo kamar da zamu ji a cikin Alqur'ani iska ta zo sai fata da su ta ruta musu kaimomi to a lokacin da gari ya waye sahabai ka gaba kowa Allah ya kaiɗe ta su sai sahabai da manzo Allah aka dawo gida ku duba tsawon wata guda ana bakin daga na yiwuwa ga sanyi ga gajiya ana dawowa sahabai sun har aje kayan su daliyar kowa zai jara jiki ya huta manzo Allah har ya shiga gida sai ga mala'ika Jibril ya zo sai ce kun aje makaman ku ne wa ai mu ba aje makaman mu ba mu mala'iku ku tashi mu tafi gurin Bani Qurayza sai manzo Allah ya fito ta sahabai kada wanda yake da asar sai a Bani Qurayza kowa kuma sai ya dawo makaman sai kan hanya to Sa'ad da aka je shi Sa'ad ciwon shi ya motsa yana masallaci manzo Allah ya ce a buga mai kai ma a masallaci saboda manzo Allah ya dinga duba shi da kafa ba ya kat akai shi ne ta to da aka tafi gurin Bani Qurayza sai suka shige ganuwa suka rubi akai ta bude su ibu ba sai manzo Allah ya ce da sabai da tsari su ma ba za ka bar gurin ba ni mun kristani to da abin ya fitura sai suka ce sun yarda za su bude amma a kirawo Sa'ad ya faɗi hukuncin da za a yi musu duk abin da yake a yi musu sun yarda su suna tunanin Sa'ad yana da kawance da kabilar sadaka idan yazo sai shi ya rasulullahi ta kyale shi kullu kamar bari ai mutu yadda aka yi barin nadir a kore su shi kuma sa'ad da ma yana addu'a Allah ya nuna mai ranar da zai ga karshen waɗannan masu cin amana da haka aka je yana masallaci aka kawo shi da yazo manzo Allah yake ga sanan sun ce sun yarda da hukuncin da kai hukunci sai sa'ad yake ya rasulullah duk wanda yake matsayin iya yaki a cikin ya bala da zai yaki a yanka shi a kwashe dukiyoyinsu da makaman amma duk wani namijin da yake balaga kuma ba musulmi ne musulmin ta ba a yanka shi sai manzo Allah yake na rantsi da Allah ta yi hukunci da hukuncin Allah daga saman ba da haka duk haka aka yi musu wanda saboda taurin kan bai hudu wara a yanka shi da imani irin wanda suka yi imani ba shirewa ɗan ƙanana duk wanda aka ya fara dashin mara an san wannan ya bala to wanda Allah duk ya gama da su saboda a tsarkake garin Madina daular musulunci ta kafu shi ne wannan yau wani yake cewa wai wannan kisan da manzo Allah ya zalunci wanda inda an bar waɗannan to haka za su kawo musulunci cikas su kace sahabbai annabin ma su kace to amma sai Allah ya ba manzon Allah dama duk aka yanka su Sa'ad ya koma daga bayan ciwon ya balle kuma ya zama dalilin da ya yi shahada to da haka ya ji ciwo a wannan yaƙi din akwai sahabbai mata waɗanda sun ba da gudunmawarsu a wannan gurin shi ne na sani magani da sauransu da abin da zai nuna maka abin ya yi tsanani gabanin Allah ya aiko da runduna shi ne yadda ran da abin ya tashi abin ya yi tsanani suka kafirai suna ta kai kawo kamar za su haura rana manzon Allah tun da kafin ranar ta hudu manzon Allah da sahabbai suna kai a gurin a riwaya sai da sallan da asar ta kubce musu da magariba musu ba shi ne wanda ya zo a hadisi sai da Umar ya rusu ya rasulullahi balla asar ba manzon Allah shi ai ban sanna ba manzon Allah yake shagaluna an salati salati wusta shagaluna an salati wusta salati al'asr sun shagaltar da mu ga sallah saboda yadda abin ya tsanani abin ya kai yadda ya kai ana wannan yanayi akwai nisa wani sahabi da ake kira Nu'aym ibn Mas'ud shi a lokacin da musulmi ka yana cikin rundunar kafirai to amma ana wannan yanayi sai Allah ya sanya mai musulmi a cikin zuciyar shi dan haka da ya ga abin da ya faru tunda bai bayyana musulunci shi ba ya tafi tare da su aka fito da shi tun daga Makka yana cikin rundunar da aka an san shi ba musulmi bane sai ya koyi sai samu sai ya tsala da shi zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare sai ya manzo Allah abin da nazo na zo in bayyana musulunci na ce da kai gaskiya ne yace na musulunta kuma ba wanda ya sani haka ya rasulullahi ta bani umarni ne ne kike so umma sai manzo Allah yace to kai mutum ne kai kadai kai mutum ɗaya ne ka ba abin da zaka yi amma ka je kai duk wata dabarar da zaka kai kalau da namar sai da ni izinin manzon Allah cewa a ba da dama a faɗi da abin da zai taimake ni wajen wannan aiki manzon Allah yake ce ta amma izini to ne ta ce fa zuwa gurin Yahuda an bani Quraiza su kuma su ma sun san shi abokan sharjiye shi ne tare suke yawo irin wannan da haka yana zuwa sai ce ku bani Quraiza kun san yadda muke da ku suka ce kwarai kuwa yace kun san yadda nake kaunar ku suka ce kwarai kuwa yace to yanzu ƙwarai kyawa daga tufana lai suka an tuntu ba kamar ku bane ku nan fa Madina garin ku ne dukiyoyin ku da ƴaƴan ku da matan ku suna nan ciki ba za ku iya tashi ku canza guri ba su kuma ga tufana da sauran sun baro inda suke sun zo dan su yaki Muhammad da sahabban shi to idan fa kuka taimake su to kun yi taimaka ne akan a rusa garin ku a kama matan ku su kuma sun ga idan sun samu galaba kun samu galaba in kuka ta kun samu galaba ba guduwa za su tabar ku da haka kun tunani sai suka ce eh kwarai ka zo da magana ku ya zai sai su eh abinda na fahimta yanzu za su ce ba za su yaki ba sai kun ba da wasu daga cikin ku sun zama cikin tare da su sun zama kamar garkuwa tare da su haka za su gaya muku na jure na zo nake gaya muku to kar ku yarda dabara ce ke so su yi muku da haka da yake tafi je gurin mutanen su mun sanya musu ne dawa sai ce mun kuma yanzu kun dogara da wannan yahudawa da suke cikin garin su kariya suke ba abin da za su yi muku kaza da kaza da kaza To ya za a yi ce in kuna so ku tabbatar da gaskiya ciki, ku ce su ba ku shugabannin su zama garkuwa a wurin su don ku tabbatar da gaskiya. Sai wannan mutumin su ce kwarai ka zo da shawara. Don haka da ya tashi ana nan kurin sai mushrikai suka aika ɗan aiki gurin Yahuda, mu ba wannan alƙawari da kai mana muna ganin cewa ba za ku cika ba. Abin da nake so ku ba mu shugabannin ku da wani su zama tare da mu don mu tabbatar da gaskiya ciki. Sai ta ce, "Oh, ashe abin da wannan ya mana gaskiya ne." Da gaske ce ba za su bada ba. Kuma mushrikai suka ce, "Ah, ashe abin da wannan ya mana gaskiya ne." Da haka fiska daga nan fiska fara samun sabani. To ana cikin wannan yanayi ne manzon Allah yana ta addu'a. Yana ta addu'a, yana ta roƙon Allah maɗaukakin sarki. Ana cikin irin wannan yanayi sai Allah ya aiko da iska. Iska a daren da Allah ne tarwatsa su. Da kuma mala'iku suka sanya musu tsoro da razani. To cikin wannan dalan ne ana tsananin sanyi. Iska tana kaɗawa amma ta ɓangare mutrikai iska ce mai ƙarfi. Sai shi ne maza Allah cewa zai zo mun da labarin mutanen yana da aljanna. Kowa yi shiru. Maza Allah ya ce wa zai zo mun da labarin mutanen bisa sharaɗin zai dawo yana da aljanna. Kowa yi shiru. Sai da maza Allah ya faɗa sau uku. Shiru sai maza Allah ya ce ina ku zai fa. Sai da wani maza Allah ya ce zai fa. Yake wallahi na tashi cikin tsananin sanyi. Yake da na tafi sai Allah ya ɗauke min sanyi. Sai dai na jin sanyi. Yace sai na je na shiga cikin su. Yace ina ga yadda iska take kaɗawa a cikin su. Tana rusa musu kaya da tantina da ababen hawan su ga ƙura na duke su. Yace ana cikin wannan yanayi tsoro kuma ya cika zukatan su. Dan Allah ya sanya mala'iku sun sanya musu tsoro. Yace ana cikin wannan yanayi sai Abu Sufyan ya tashi. Ya miƙe. Yace jama'a kowa ya duba na kusa da shi zan yi dawa. To zai yake sai dai farar nake a na kusa da ni waye kai. Ba ga yi ba zai tambaye shi ba. Sai ce ni ne wani ɗan wani sai ce oke a shekan kuwa. Tunda ba haske ba a gani duhu ne. Sai Abu Sufyan ya ce jama'a kun ga yadda lamarin nan ya faru. Kun ga abin da ake ciki. A Banu Qurayza sun warware alƙawari. Abin da ba ma so ya faru. Ba kuma wannan iskar irin halin da muke ciki, in mun ɗora tukunya ma sai ta fiti, girki ba zai yiwu ba. Ba wata wuta da za ta kunna sai ta mutu. Sannan idan muka sa rumfa iskar ta tumɓuke ta, wallahi ku tafi ni tafiya zanyi ba zan zauna. Sai yin ƙura ya hau doke, Huzaifa ya ce na yi haka na ɗana mashi na zan harba mai. Sai na tuna manzo Allah sai kai ni komo. Ya ce wallahi ba don wannan ba a ranar da ke harbi. Ya ce ina gani. Sai ya hau abin hawan su sai ya zahura. Sai kowa ya dinkara a jama'un su sai ya ce na lafafo sai na taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai na gaya manzon Allah abin da ya faru. To shi ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu. Ya ku waɗanda kuka yi imani udkuru ni'matallahi alaikum. Ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku. Iz ja'atkum junudun. Yayin da runduna ta zo fa arsalna alaihim riha. Sai muka aika musu da iska mai ɗauke da azaba. وجنودًا لم تروها دلنجنا دبكوب كنت بسوني ملائكو وكان الله بما تعملون بصيرا ألا دلدري دعجن بس في أي شكاء ألا ينعذري إذ جاءوكم من فوقكم يا إن بس كذومك تسمى ومن أسفل منكم دكما تكتا إذا مكشي والسوزو سنة والسنة الناجية ألا يشيو إذا غش الأبصار إذا نوع استكرت في باسا جنو قوة أبو كنغابا فأخيبا ودلت إذا نسي ونر الجنب وبلغت القلوب الحنازل zukata suka kawo makura suka zo makogaro kamar zuciya ta tsinci yace wata zunnuna billahi zunnuna kuna ta zato daban-daban dan dani da Allah wasu malaman tafsiri suka ce shine da dan da munafikai suke ai da ma abin da ya mana ba gaskiya bane ko sai har ma da mu'minan ru ya shige suna ta tunanin su ne ya za'a Allah shi ke kuna wannan lokaci da ni'imar da muke muku to shine wannan Allah ya kare wannan rukuna wa qatallahu al-mu'minina kitab Allah ya kisar wa mu'mini ba iyaki ba Allah ya kanya su ya warda za su suka daidaice suka koma shine abin da zamu karanta idan mun shiga cikin sauran ayoyi abin da idan dai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya ce mana ba su ikon gyarawa subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk